نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكي نالي جنزاكي لنقرن كانوا وانا نمتشي نالي تنن يومنا 25 قوات السفر هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير دليه دا 40 دبير وانا كميك ديدي دا شاد اي قوات ترى شكر الميلادية دبو بيو دا 23 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar Al-Sheikh Al-Allama Al-Imam Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, wannan shine darasin mu na 174 a cikin wannan littafi wanda ya kunshi addu'o'i da azkar na annabi sallallahu alaihi wa sallam a munasabobi daban-daban. Kuma muna cikin fasili na 75 wanda ya kunshi gamammun addu'o'i da zikirai na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kowane musulmi ya kamata ya san su domin ya lazimce su. Yau za mu tashi kan hadisin Anas ibn Malik. مالك يجي وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا زوجك صحيحين صحيح البخاري ده مسلم حديث أنس بن مالك قال يجي كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ناكثا جئنا أيوة النبي صلى الله عليه وسلم هدمة فكنت أسمعه يكثر أن يقول kuma na sha jin sa sau da yawa yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan, ya ubangiji ina neman ka tsare ni daga damuwa da bakin ciki, wal ajzi wal kasal da gazawa da kasala, wal bukhli wal jubn da ruwa da kuma ragwanci, wa dala'i daini da rinjayar bashi, wa galabatir rijal da kuma wato da nauyin bashi, wa galabatir rijal da kuma rinjayar mazaji. Wa fi sahih Muslim an Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu kana yaqulu, ya zo cikin sahih Muslim daga Zaid dan Arqam radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alayhi wa sallam yake cewa, ya kasance yana cewa اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، يا الله دليني إنا نيمان سرنك دقا ججيا وادا كسالة، والجبن درغوانشي والبخل دروة والهرم دصوفة وعذاب القبر دعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها، يا الله كباو لينا تقورسا، وزكها أنت خير من زكاها، كترك كيشي كيني في أي يوم ودي ترك كيشي، أنت وليها ومولاها، كيني مجب من جنسا، كيني ميتي مكنسا، كيني مجب من جنسا. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى، يا الله إنا نيمان صرن كده غزوتير دباتا أنتد كي، ونفس لا تشبع دلن دبايا قوشي، وعلم لا ينفع دإلم من دبايا أنفاني، ودعوة لا يستجاب لها دع الدؤر دباء أنساتا. حديث أنس بن مالك هادم النبي صلى الله عليه وسلم عندما يفيس تكيش قرم النبي صلى الله عليه وسلم تينا تنتن تني لوك جند النبي هجرة يا ya zanto mai masa hidima a gida a gida da waje ya lizunta annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 10 yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ruwaito wannan hadisin kamar yanda ya fadi matsayinsa a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuntu akhdumun nabiy sallallahu alaihi wasallam da kasance ina yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima wannan kadai ya ishe shi daraja ya ishe shi martaba ya ishe shi daukaka ya zanto mai yin hidima ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam zama hadimin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to shine wannan hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma yace ya ji annabi yana yawan fadar wannan addu'a wato ba sau daya sau biyu ya ji ba ya ji sau tari annabi yana yin wannan addu'a yana neman tsari daga waɗannan abubuwa da ya ambata guda takwas kowaɗanne guda biyu ɗan uwan juna ne alham wal hazan ɗan uwan juna ne al'ajzi wal kasal ɗan uwan juna ne hakanan albukhli wal jubn ɗan uwan juna ne hakanan dala'ud daini wa ghalabati rijal ɗan uwan juna ne ابن القيم عليه رحمة الله
آمين
على تتفنس دبن دبن أولا لي دبن دبن ياي ما قنا أكم وانا حديثي أكم وانا أبو بوا قد أتفن ذا النبي صلى الله عليه وسلم يكي نيمن سألن الله دا قريس كما رين ذاك مؤية غيني أشكل لتاف بدائي والفوائد ما ابن القيم أبو جلد انسى نبوكو شافي لليب بوكو إذا شاء أكو هزوة لليب بوكو إذا شاء أكو haka nan a cikin rawdatul muhibbin a shafi na 610 haka nan a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad mujalladi na 4 shafi na 297 zuwa 298 haka nan a cikin tariqul hijratayn mujalladi na 2 shafi na 606 zuwa 607 haka nan a cikin littafin Miftahu Daris Sa'ada a mujalladi na 1 shafi 312 zuwa 313 zuwa 315 haka nan a cikin littafin Sa'adda'u Waddawa shafi na 178 zuwa 179 wannan daba'ar duka sababbin daba'a ba tsohuwar daba'a ba daba'ar daru ata'atul ilm da kuma alamul fawaid hakaza mu kula ibn al-qayyim alayhi rahmatullah ya wato ba mu wani hadisi muhimmanci kwarai kusan littafai anan mun ambaci guda 6 daga cikin littafansa a ko ina sai da yayi magana kusan kuma magana daya ce la iyaka dai kawai akan dan samu bambancin lafuzza kadan amma dai abu daya suka kunsa maganganun sa inda ibn al-qayyim ya faɗi waɗannan abubuwa kamar yadda muka ce kowane kowaɗanne biyu tare suke tafiya da juna annabi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan ya Allah lalle ina neman tsarinka daga damuwa da bakin ciki yace to waɗannan duka abubuwa guda biyu suna da alaka da abin al-makruh ko fawat al-mahbub wato wani abin ki ya samu mutum abin kin da ya same shi ko wanda yake gudun ya same shi al-makruh al-waqi ko al-mutawaqqa wanda ya same shi ko yake gudun ya same shi dan adam yana tsoran wato yana gudun wani abu ya same shi a baya yana kuma tsoran kada wani abu nan gaba ya same shi wanda ba mai kyau ba kaga dan adam yana neman tsari daga fadawa cikin waɗannan abubuwa guda biyu ko da ya fada cikin wani abu da zai bakin ciki a kansa na ya rasa wani abin da yake so ko wani abin da baya so ya same shi ko kuma ya ji tsoron wani abin da yake tsammanin nan gaba zai iya samun sa ko ya rasa wani abin da yake so nan gaba to waɗannan abubuwa guda biyu na farko da annabi ya nemi tsarin Allah daga gare su suna da alaka da wannan alham shine al-khawf mimma yustaqbal mutum ya rika tsoron abin da zai faru nan gaba shine larabawa suke ce masa alham mun ga damuwa akan wani abin da yake tsammanin ya same shi wannan kyau ko kuma ya rika damuwa akan wani abin da yake tsoro ya rasa wanda yake fatan ya samu to wannan shine alham dan adam baya rabuwa da wannan yana tsoron wasu abubuwa da yake fargabar su same shi nan gaba ko dai a lafiyarsa ko a dukiyarsa ko a ƴan uwansa masoyansa ko kuma yake bakin ciki akan wani abin da ya riga ya wuce wanda shine alhazan ko alhuzun duk ma'anarsu daya abin da ya riga ya wuce wanda ba bai masa dadi ba to zai tarka bakin ciki akan wannan to annabi alaihi salam yana neman tsarin Allah subhanahu wataala daga waɗannan abubuwa guda biyu kada ya fada cikin su kada ya zauna yana tunanin wani abu da zai iya samun shi mara kyau nan gaba ya cika masa zuciya ya hana shi sakat ya hana shi nishadi ya hana shi karsashi ya hana shi walwala domin duk sanda zuciya ta cika da damuwa na wani abin da take tsoron ya faru da gare ta to zaka samu ma'abocinta baya da walwala baya da karsashi baya sakin jiki duk inda yake zaka ga alamar damuwa a tare da shi zaka ga alamar wato rashin nishadi da walwala a fuskarsa to haka nan idan abu ya riga ya faru na bakin ciki to duk sanda zai tuna wannan abun zai yi ta damunsa wannan bakin cikin zai iya sarkafe shi hana shi komai to annabi yana neman tsari daga waɗannan abubuwa guda biyu ko dai abin da ya riga ya wuce kada ya ci gaba da zama a zuciyarsa yana damunsa yana hana shi walwala annabi sallallahu alaihi wasallama a baya can a rayuwarsa ya gamu da abubuwan da suka taba zuciyarsa mutuwar baffansa Abu Talib a lokacin da yake bukatarsa da mutuwar matarsa Ummul Mu'minin Khadija a lokacin da yake bukatarta da kuma yadda kafiran Qurayshawa suka suko shi gaba da tsangwama da hantara da tutarwa shi da magoya bayansa har ma tilasta wasu suka fita suka bar garin suka bar dukiyarsu suka yi hijira wannan babu shakka damuwa ce da har malamai suke kiran wannan amul huzn shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam shiga cikin damuwa to haka a cikin rayuwa abubuwa sukan gidayowa mutum wanda za su sa shi ta damuwa to idan mutum bai nemi tsarin Allah daga wannan damuwar ba sai ka ga wata damuwar gaba ɗaya ta kai shi ƙasa ta lalata shi ta rusa masa komai duk wasu abubuwa da yake sai ka ga ya daina yi dan kasuwa ne sai ya daina zuwa kasuwa ko da ya je ka ga ya tafi ba zai zauna yadda ya saba ba zai kula da harkar kasuwancinsa ba yadda ya saba hakanan in ma'aikaci ne shi ma zai yi ta wasa da aikinsa ya ki zuwa lokacin da ya kamata ya je ko in ya je ya ki tsayawa ya aikin da yake gabansa ko ya baro gurin aikin kafin lokacin da ya kamata ya baro hakanan a gidansa ba za ka gan shi da nishadi da walwala cikin iyalansa ba kullum fuskarsa a turnike a murtike yana tuna wannan damuwar to irin wannan damuwar din ta riga ta sarkafa zuciyar mutum to tana kai shi ƙasa ne kuma komai nashi zai ta lalacewa sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi Allah ya tsare shi daga irin wannan damuwa ta wani abu da ya riga ya gabata haka nan Allah ya tsare shi daga damuwa akan wani abin da tukunna bai faru ba ya sa tsoronsa a zuciya da fargabar wannan abin kullum yana tunanin zai faru da shi shi ma wannan abu ne da yake rusa duka wani wata walwala ta dan adam kuma zai zanto al'amuransa sun ci gaba sun ƙi yin gaba saboda matukar dai mutum zai sanya tsoron wani abu a gabansa wanda bai gan shi ba bai zo ba amma ya rika hararo zuwansa ya rika tunanin zai same shi to wannan dan ba inda zai je shi ma zai zama wannan tsoron gaba daya ya da baibaye shi ya kanannade shi ya hana shi motsi nan da can dan adam a rayuwarsa tafiya yake yi kuma tafiyar nan ana son yayi ta mai kyau zuwa ga Allah subhanahu wataala wai da muka sha fada tafiya muke yi ba sai muke wuri guda ba yau da gobe din nan tafiya take da mu ya da mu wannan zango ta kai mu wannan zango ta ya da mu yayin da mutum ya hadu da wani abin damuwa a halin tafiya in ya zauna guri guda ya ki motsawa nan da can to tafiyar sa ce za ta dakata kuma abokan tafiyar sa za su tafi su bashi waɗanda yake hankoran ya je ya iske waɗanda suke masoyansa to zai ƙara nisa da su domin zai zanto ya tsaya shi bai isa ba kuma wani abin da yake kokarin ya cin masa na cutarwa zai zo ya same shi zaka babu wata hikima ga mutumin da ya samu kansa cikin wata damuwa ya yanke tafiyarsa zuwa ga Allah subhanahu wataala ya zauna wuri guda in yayi haka to ba ci gaba ya samu ba kuma bai kama hanyar da zai warware matsalarsa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari daga waɗannan abubuwa guda biyu waɗanda suke tare da juna ko dai abin da ya riga ya wuce ko kuma abin da nan gaba ake tsoron ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi Allah ya tsare shi daga wannan alham wal hazan shi yasa Allah subhanahu wataala yake sifanta mutanen kwarai da irin kyakkyawan sakamako da za su samu na rayuwa nan gaba sai ya ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun fala khawfun alaihim bima yastaqbilun wala yahzanun fima madha
Allah Allah
ba sa bakin ciki ba sa damuwa akan abin da suka bari ba sa damuwa abin da ba sa jin tsoron abin da za su iske gaba sannan kuma ba su da damuwa akan abin da suka bari a baya duk wanda ya koma ga Allah subhanahu wataala to ya tafi ya bar masoyansa ya bar ƴan uwansa ya bar ƴaƴansa da iyalinsa ya bar dukiyarsa ya bar komai nashi anan duk mutumin da za a raba shi da waɗannan babu shakka yana cikin halin damuwa da bakin ciki sannan kuma zai zanto mai tunanin abin da zai je ya iske gaba yana tunanin kwanciyar kabari tambayar kabari fitinar kabari uwa uba bayan tashi domin hisabi abinda zai fuskanta na hisabi da kuma makomarsa ta ƙarshe ta har abada to shine Allah subhanahu wataala yake yi ma irin waɗannan bayi nashi na ƙwarai albishir cewa la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu wani tsoro tare da su na abinda za su fuskanta nan gaba wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin cikin abinda suka bari a baya ba kaga wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya masa ya tsare shi daga bakin cikin abin da ya bari ya baro a baya da kuma damuwa game da abin da zai iske nan gaba sannan yace wal ajzi wal kasal da gazawa kasawa da kuma kasala waɗannan su ma abubuwa tare suke dukkanin su zamu ga wasu abubuwa ne da suke da alaka da daƙile bawa da ya cimma wani abu na alkhairi samun wani abu na alkhairi takhallufu al-abdi an asbabi alkhairi wal ilaj ko wal falah za su daƙile bawa daga cimma wani alkhairi ko cimma wata rabauta don haka su ma abubuwa ne biyu tare da juna al-ajz bambancin su al-ajiz gazawa wanda zai gaza to dama ba zai iya bane ba ya da zabi wani abu ne mai amfani amma ya fi karfin sa ba zai iya ba to wannan shine gajiyawa ko shine gazawa al-kasal kasala kuwa wannan shine bai sa wa zuciyarsa ba wato ya rasa irada a cikin zuciyarsa wancan adamul kudura wannan adamul irada al-ajiz adamul kudura mutumin da ya kasa ba a zargin sa me yasa ya kasa saboda daman can Allah subhanahu wataala bai bashi iko ba mutumin da bai fitar da zakka ba saboda bai mallaki dukiyar da zai fitar ba ba zargin sa cewa dan me baka zakka ba shi da abin da zai yi zakkar haka me yasa za a zarge shi ko mutumin da bai taba zuwa hajji ba ko umara saboda ba shi da abin da zai je hajji da umara kuma ba da wani wanda zai biya masa yaje to kaga wannan shi ma dan ba a ganshi a can ba ya kasa zuwa ba za a zarge shi akan wannan ba saboda wani abu ne da ya fita da karkashin ikon sa Allah ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila Allah ya wajabta aikin hajji akan mutane ga wanda yake da iko saboda ka wanda ba shi da iko ba a kama shi da abin da bai zai iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kama wani rai da laifin wani abu sai abin da zai iya yake abin da yake da ikon yayi ya kasa yi to kaga wannan al'ajiz yana da alaka da gazawa saboda baka samu ikon da zaka yi abin ba alkasal kuma Allah ya baka iko amma kasala da san jiki da mutuwar jiki da rashin himma da rashin irada shi wannan na biyu kaga ubangiji subhanahu wataala ya bashi iko amma saboda kawai san jiki ba zai tashi yayi abin da ya dace ba ba zai tashi yayi abin da zai amfane shi ba ko ya amfani waninsa to kaga dukan su sun kasa kaiwa ga abin da zai amfane su sun kasa kaiwa ga abin da za su rabauta da shi daya saboda bai da ikon yin abin tun farko daya kuma saboda tsabar kasala da san jiki da mutuwar jiki ya kasa tashi yayi abin da zai amfane da shi to kaga duka waɗannan biyu suna da alaka da juna illa iyaka na farko ba abin da za a zargi mutum ne a kansa ba na biyu kuma shine abin da za a zargi mutum a kansa alkasal wani lokaci yakan haifar da al'ajiz alkasal qad yuaddi ila al'ajiz wato mutum Allah ya bashi ikon da zai yi wani abu da zai amfane shi ko ya amfani wani amma saboda kasala sai ya ki wannan kasala ta zama masa jiki jikinsa ya saba da wannan rashin karsashi da rashin wato kazar-kazar wannan ya haifar masa da ajiz ya haifar masa da gazawa ta yadda koda abin ya zo ga dangadangamansa ya kasa yi saboda ya riga ya gadarwa jikin wannan kasalar kasalar ta bi jikinsa har ta zama masa ɗabi'a to kaga wannan gajiyawar wacce kasala ce ta haifar da ita ita abin zargi ce shi yasa yazo a wani hadisi wa min al-ajiz ma yulamu alayhi ko ma yulamu alayhi al-insan ko ma yulamu alayhi al-abd daga cikin gajiyawa akwai wanda za a zargi bawa akan ta za a kama bawa da ita to wannan gajiyawar ita ce gajiyawar da kasala ce ta haifar da ita to annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga waɗannan abubuwa guda biyu tare kada Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da gazawa ga abu yana son yayi amma ya kasa iko ya kasa samun ikon yin sa Allah ya bashi ikon yin duk wani abin da zai zamo alkhairi gare shi ko ga al'ummarsa sannan kuma yana neman tsarin Allah ya tsare shi daga san jiki da mutuwar jiki da kasala bayan Allah ya bashi ikon yin abu amma saboda tsabar kasala da san jiki da mutuwar jiki yin abu kaga duka abubuwa ne guda biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsarin Allah da su kuma dukkanin su suna da alaka da kasa cimma abinda bawa yake abinda zai amfanar da bawa ko ya amfanar da waninsa sannan sai na biyu aljubun da albukhl sai na uku kashi na uku aljubun da albukhl yace walbukhl waljubun da ruwa da kuma ragwantaka waɗannan sifofi ko kuma waɗannan abubuwa guda biyu suna da alaƙa da rashin mutum ya amfana ko ya amfani waninsa da jikinsa ko da dukiyarsa da jikinsa ko da dukiyarsa albukhl shine mutum Allah ya wadata shi amma ya kasa amfana da wadatar da Allah ya masa ba za a ga alamar wadatar tare da shi ba ballantana a ganta tare da waninsa da yake tare da shi shi karan kansa bai ci ba iyalansa ba su ci ba na kusa da shi ba su ci ba balle na nesa yana da shi amma ya kankame ya ainihin tattare ya ki amfana kuma ya ki amfanarwa wannan shine Allah subhanahu wataala yace man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda zo aka tsare daga tsararin rowar da take zuciyarsa waɗannan su ne masu samun babban rabo babban rabo yana tare ga wanda Allah subhanahu wataala bai jarbe shi da ruwa ga kansa ba da kuma waɗanda suke tare da shi rowa cuta ce rowa cuta ce kamar yadda ya zo cikin hadisin Jabir Imam Ahmad ya fitar da shi Bukhari al-Adab al-Mufrad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗan ƙabilar Bani Salima ya Bani Salima man sayyidukum ya ku Bani Salima waye shugabanku ne sai suka ce da shi Jadd ibn Qais illa anna nubakhiluhu Jadd dan Qais sai dai mu muna ganin sa marwaci suka ce shugabansu shine Jadd ibn Qais Jadd dan Qais amma fa muna ganin sa marwaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna min inna adwa dawa'il bukhl bal sayyidukum Amr ibn al-Jamuh annabi yace mafi tsananin cuta wato cutar da za ta samu jiki ko zuciya tace ruwa ita ce ruwa yace bal a ba wancan ne shugabanku ba shugabanku Amr ibn al-Jamuh wannan Amr ibn al-Jamuh a lokacin jahiliya kafin shigarsa musulunci shine mai kula da gumakansu kana ya kuma ala asnani shi yake kula da gumakan wannan kabila ta Bani Salima bayan ya musulunta duk sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi aure to shi yake daukan nauyin walimar annabi sallallahu alaihi wasallam to haka annabi ya ce shine shugabanku ba wancan marwaci ba saboda yana tare da wata cuta cuta mai tsanani ita ce ruwa jawala ya hasabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyamah walillahi mirathu as-samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir Allah subhanahu wa ta'ala yace wala ya hasabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum waɗanda suke rowar abinda Allah ya ba su na falalarsa kada su zaci alkhairi ne gare su bal huwa sharrun lahum al-sharri ne gare su sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah za a yi musu tsakandami da abinda suke rowa da shira na gobe kiyama tsakandami sarkar da ake sawa a wuya da za a mayar da wannan abin da suka yi rowa da shi ranar gobe kiyama sarƙa ta wuta a ɗaura musu a wuya Allah ce gadon sama da ƙasa duk nashi ne kuma Allah yana sane mai cikakken sani ne da abin da kuke aikatawa saboda wanda yake Allah ya jarrabe shi da ruwa to ba wai ga haƙƙin kansa kaɗai ba ga haƙƙin mutane kaɗai ba zai gaza wajen fitar da haƙƙin Allah za ka samu a wajen fitar da haƙƙin Allah ba za ka same shi yana ƙoƙari a nan ba saboda ruwar da ta riga ta mamaye ta ci ƙarfin zuciyarsa sannan zai zama mai gazawa a haƙƙin waɗanda haƙƙoƙinsa yake wuyansu kamar iyalansa iyalansa da ƴaƴansa ƙanana da yake ɗaukar nauyin ciyar da su da iyayensa waɗanda suke da rauni suke buƙatar taimakonsa da wasu daga cikin danginsa waɗanda suke da haƙƙin ya taimaka musu da abin da Allah ya ba shi duk zai zamo mai gazawa a wannan wurin saboda rowar da ta riga ta ci ƙarfin zuciyarsa to ballantana kuma ya samu kasa ya zama mai taimakawa waɗanda suke na nesa saboda haka zai zamo mai gazawa a haƙƙin kansa ma a haƙƙin kansa annabi yana cewa inna li nafsika alayka haqqan, akwai haƙƙi ga kanka a kanka, kanka yana da haƙƙi a kanka. Inna Allah yuhibbu idza an'ama ala 'abdin an yara athara ni'matihi alayhi, Allah yana son idan ya ni'imtawa bawa ya ga alamar ni'imar tare da shi. To zai zanto hakaran kansa ma bai wadatar da kansa ba, bai ci mai kyau ba, bai sa sutura mai kyau ba, bai zauna wuri mai kyau ba, ballantana kuma ya taimaka ma wasu wanda suke ƙarƙashinsa su ma su ga haka. Saboda haka akwai rashin amfani ga kansa da ‘yan uwansa da sauran al’umma da dukiyar da Allah ya ba shi, ba ta amfane shi ba. Wannan shi ne albukhl, tun ya kasa amfanarwa da dukiyarsa da Allah ya ba shi. Waljubun shi kuma tsoro, ce tsoro ana nufin ragwanci, wato ya zanto ba shi da shaja'a, ba shi da jaranta, a komai za ka samu matsoraci ne. Don haka wanda yake matsoraci to ba za ka same shi mai ƙoƙari ba wajen karɓar haƙƙinsa, ballantana kuma ƙoƙarin haƙƙin wasu. Ba za ka same shi mai ƙoƙari ba wajen tsayawa a kan gaskiyar da ya fahimta, ballantana ya yi ƙoƙari ya yi jaranta ya fahimtar da wasu. Saboda tsoro zai kasance duk sanda wata gaskiya ta zo, in yana ganin akwai barazana wajen riƙe gaskiyar zai sake ta. To irinsa ba za ka taɓa samun kuma ya wato ba da rayuwarsa ba wajen ya ga ya kare gaskiya ko ya ɗaukaka lamarinta, ya ba wa masu ita kariya. Wasu malamai suna cewa abubuwan nan biyu a haɗe suke, wato tare suke tafiya, albukhl da aljubun. Albukhl yastalzimu aljubun, duk sanda aka samu mutum marowaci to za a same shi kuma matsoraci, duk sanda yake matsolo to zai zama kuma mai tsoro. Suka ce domin mutumin da ba zai iya sadaukar da dukiyarsa wajen ya amfanar da wasu ba, ya kake jin zai iya sadaukar da ransa wajen ya kare wasu? Ba zai iya ba. Suka ce duk inda aka samu mutum marowaci to za ka same shi kuma matsoraci, kuma wannan tsoron shi zai hana shi ciyar da dukiyarsa, domin yana tsoron kada ya talauci, kada ya zama ba ya da shi. Kullum yana munana wa Allah subhanahu wata'ala zato kan abin da ya bashi. In ya yi wa Allah abin da Allah yake so, zai iya rasa abin. Wannan yakan suka lazumci juna, duk da ba dole ba ne hakan ta kasance koyaushe. Ba dole ba ne don mutum ya kasance mai jarinta kuma ya zamo mai karamci, mai kyauta. Ba dole ba ne, zai iya zanto mai jarinta ne amma kuma marowaci ne. Ibnul Qayyim yana cewa kamar mutanen ka ummatu Turk, kamar al'ummar Turkawa. Wancan lokaci aka ce Turkawa ba ana nufin kawai jinsin Turka ne yanzu ba, har Turawa duk suna ce. Zaka duka duba rayuwar Bature, akwai ruwa, in ka je gidansa yana cin abinci ba zai maka tayi ba, saboda baka gaya masa ba, don kun haka bai yi da kai ba. A gabanka zai sa abincinsa ya cinye, ya tashi ya wanke kwanon sai ya kife, sannan ku yi magana da za ku yi. Awa zai maka tayi ba, saboda bai girka da kai ba. Wanda a musulunci wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, suna fifita wasu a kansu ko da su suna da bukata, su haƙura da tasu bukatar, su ce wa ɗan uwansu gashi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. To Bature bai san wannan ba, ba maganar ma yuhibbu li nafsihi, kawai ya sani abinda yake so a kansa. To da ta ce Turk har su sun shiga ciki, ba wai kawai Turka ne yanzu ba. To za ka samu suna da jarinta, ƙarfafa ne, ka buga da su sosai dai kai zaka je kasa amma kuma tana da ruwa saboda kai yake cewa ba ko yaushe bane idan mutun yana da karfi yana da jarumta kuma a same shi mai karamci kana za a iya samun shi kuma karim ne amma kuma yana tsira dan tsoron sa kuma amma dai galibi sun faduwa samu wanda yake matsolo kuma ka same shi matsoraci wadala ita sannan sai kashi na hudu wadala iddaini wa ghalabatir rijal wadala iddaini shine nauyin bashi wato bashi yawa mutum nauyi a kansa bashi yawa mutum nauyi a kansa ana cewa himlun mudli' ko a ce dabbatun mudli' yani himlun mudli' ana nufin kaya mai nauyi saqil kaya mai nauyi ko kuma dabba wacce take dauke da kaya masu nauyi ضلع الدين شنو نوي باشي باشي يوم متن نوي نوي يشي سبب ده ياتي باشي ياتي باشي يا مسيوا غلبة الرجال شنو وسوس فكر فنسا وس مزاجن فكر فنسا سهوش سنتو سمدش سدنيش وس توشيش to duka waɗannan abubuwa guda biyu suna da alaka dan kowannen su istila'ul ghairi ne alai wani ne zai haye sama da shi ko dai wani ya hau kansa saboda yana bin shi bashi saboda haka zai rika gaya masa magana irin wanda ya ga dama ba yadda ya iya zai zage shi zai bace shi zai hantare shi zai wulakanta shi bai da bakin magana saboda ba su suka sade shi saboda ka kaga wani ne zai hau kansa wani ne zai yi wato rinjaye a kansa to amma kuma bi haƙƙin da dalili ba haka kawai ba ya ci bashin sa ya kasa biyan shi saboda ka dole ne ya saurari duk wanda magana ta fito daga bakin sa ba yadda ya iya akwai haƙƙin sa a kansa ghalabatir rijal wasu saboda sun fika ƙarfi ba gaira ba dalili sai ka nuna maka fin ƙarfi idan ka zo neman wani haƙƙin ka su hana idan suka ka kusa zuwa kan haƙƙin ka su tunkuɗe ka su hana ka isa ga haƙƙin ka danne maka haƙƙin ka tabaka mazawon ƙasa ba tare da wani dalili ba ba tare da wata gaskiya da suka taka ba to kaga wannan ghalabatul rijal ne bila haqq kaga istila'ul haqq istila'ul ghairi ne lakin bi ghairi haqq saboda ka dukkanin su wasu ne za su yi sama da kai su gaya maka su yi maka yadda suke so daya da gaskiya yana da gaskiya saboda yana da bashi da ka kasa biya ɗaya kuma saboda zalunci kawai to duka waɗannan abubuwa biyu annabi yana neman tsarin Allah daga gare su Allah ya masa tsari daga waɗannan abubuwa guda biyu kada ya zanto ba su suka sun sa wasu za su iya gaya masa abinda suka ga dama su nuna masa wato abinda ɗan yatsa ko su ci zarafinsa ɗaya kuma haka kawai saboda sun fi ƙarfinka su zalunce ka annabi ce to duk Allah ya masa tsari daga waɗannan duka biyu to waɗannan su ne abubuwa guda takwas da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari daga gare su za mu ga hadisin Zaid ibn Arqam wanda yake cikin sahih Muslim ya kunshi hudu daga cikin waɗannan abubuwa wato kaso na farko kaso na biyu da na uku sai ya zo kuma da ƙarin wasu ya ce wa fi sahih Muslim an Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu kana yaqulu allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal ya Allah ina neman ka tsare ni daga gazawa da kuma kasala wal jubun da ragwantaka wal bukhul da kuma rowa sai ce wal harami da tsufa tukub al haram shine tsufa tukub shine arzalul umur shine mutun ya kai wato wani mataki da zai samu matsala a tunaninsa da hankalinsa ya zama wani gaula-gaula haka wannan shine haram shine tsufa tukub wa minkum man yatawaffa wa minkum man yurad ila arzal man yurad ila arzal al-umr likay la ya'lam min ba'di ilmi shay'a shi daga cikin ku akwai wanda Allah yake karban ransa tun yana matashi ko yana dattijan sa akwai kuma wanda ake kai shi har zuwa ga tsufa tukub shine arzal al-umr har zuwa ga tsufa tukub likay la ya'lam min ba'di ilmi shay'a idan to bai san komai ba daga abin da baya daga baya sani wato duk ya mammanta abubuwa zanto abubuwa wanda suke a fili a zahiri amma sai ya manta su sai ya manta ƴaƴansa ma ya manta sunayensu dan sai ya zo ya ce kai ya ma sunanka ko ya rika daukan sunan wanda yana maka ma wancan wannan ya taho ya kira shi da sunan wancan wancan ya ko duk sanda ka zo gunsa sai ya tambaye ka kai waye ka gaya masa kai dan gidan waye ne ni ai na wajen wancan ne wata yarsa ni danta ne kaza 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 goma in ka zo sai ya ce kai waye saboda haka wani lokaci ma ana zaune zai maka tambaya ka ansa masa minti biyu sai sake maka wannan tambayar ce ina kake ka ce kasuwa nake zuwa ku ci gaba da hirar an jima ce ina ma kake yanzu ku ce kasuwa nake zuwa haka za ku tayi da shi da ka faɗa minti biyu uku ya manta akwai ma wanda aka ce sunansa ma sai ya tambaye ni koyi ya ku sunana ku tuna muku ya manta sunansa ya ba sunana to shine ne kai la ya'lamu min ba'di ilmi shay'a wannan shine arzal al-umr ba kowa ne yake yin shekaru da yawa a da can suka dauki mu'ammarun sune wanda suka haura shekara 100 a ce al-mu'ammar shine wanda ya haura shekara 100
120
littafi ne da ya tara sunayen waɗanda aka ci sun yi shekaru masu yawa a duniya irinsa annabi Nuhu shi ya ce ma shekarun annabi Nuhu 450 saboda sai da ya shekara 250 aka aiko shi annabi
Allah
ya zo ya yi shekara 250 kafin tufana bayan tufana kuma ya sake yin shekara 250 daga ka hada
450
akwai Aksam ibn Saifi sun ce ya yi shekara 330 ya riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tarjamarsa tana cikin isaba na Ibn Hajar 330 amma masu 120 wannan suna da yawa 120 130 Az-Zahabi yana da littafi Ahlul Mi'ati Fasa'ida أهل المئة فصاعدا يتترى وأن سكي شكرا دري أبن دي سما دري أبن دي سما تو أكن سامو أن ذاسي شكرا ديوة كما باب وانا أبن دي كسام وقلوسو وتنانن سكوفي musamman idan mahaddata alqur'ani Allah yana tare kokwalwar mahaddata alqur'ani da wahala ka samu mahaddacin alqur'ani ya susuce Allah yana tsare masa kokwalwa sannan waɗanda suke tsare gabobin su daga saban Allah kuma Allah yana tsare su koda sun tsufa ihfazillah yahfazka da tsare Allah sai tsare ka arewa da Allah zai maka ba kawai ya tsare ka daga mugaye ba ko ya tsare ka daga namun daji ko a ya tsare ma gabobinka kamar yadda aka Imam Tabari an zo fita bakin kogi abin da ya tsaya jirgiro ya tsaya zo zai fita ya haura shekara 100 ko yana dab da shekara 100 suka almajan suka ga ya tsalle ya jira suka ce a malam su suna ta ka abinda kokarin su tashi shi yayi tsalle ya jira yace waɗannan gabobin namu mun tsare su lokacin da muke yarinta sai Allah ya tsare mana su bayan tsufan mu
Allah Allah Allah
Allah to haka ba sharadi bane da mun tsaya tsufa kowa ya tsufa sai ya zama wannan ba haka ba sharadi bane
na'am
ka tsare Allah ka tsare dokokin sa zai ga ubangiji ya tsare maka ya tsare maka lafiyar ka لكن كراتمنا بغية المشتاق
نعم
ومفرسونا ينوسو يوى وقت أن تسكشي كرت نريد أشيران أبن بي سما
نعم
كما سعرسو كبال دونيا سنانان دلا في أسو تقوى قلوات سنانان سو توانا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مطالي دقوانا سوفا تكب mutun ya zanto baya iya gane komai wanda da can ya san da abun amma yanzu zai manta wa azabul qabr da azabar qabari da azabar qabari azabar qabari abinda yake cikin qabari na kunci da duhu da gudubar mala'iku da harbin kunama da saran maciji da dukkan wani nau'i na azaba yana neman Allah ya tsare shi daga wannan ko kuma ya tsare shi daga mimma yujibu azabal qabr ya tsare shi tun anan kada yayi abin da zai jawo masa azabar qabr kamar rashin kula da taharasa kamar annamimanci gulma kamar yadda yazo hadisin Abdullahi dan Abbas lokacin da annabi yazo wucewa ta gaban wasu kaburbura guda biyu ya ji ana musu azaba innahuma la yu'azzaban wama yu'azzaban fi kabir bal kabir amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawl wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namima annabi yace waɗannan masu kaburburan guda biyu ana musu azaba kuma abinda ake musu azaba akan sa ba babba bane annabi ce a babba ne ba babba bane ma'ana bai yi girman da ba za su iya kare kansu daga fada cikin sa ba abu ne mai sauki su kula da abu amma kuma babba ne saboda barin sa ko sakaci da shi ga abinda yake haifarwa ɗayan su baya kula wajen tsarkin sa sai tsarki ya sama ya sa wandan sa najasa ta bata sai je haka zai shiga ibada la yastatir min al-bawl baya kula wajen tsarki da fitsarin sa na baya kula da tahara wa amma al-akhar dai kuma kana yamshi bin namima kulle mai yawan yawo da gulma je gun wannan ya zuga wannan ya je kuma ya koma ya dauki magana wannan ya kai ma wancan wannan cutar tana nan cikin ɗan siyasa musamman ɗan jagaliya ɗan jagaliyar siyasa wani ma sana'a sake nan a kullum in ya fito sai ya je wajen mutane goma aƙalla kowanne kuma zai kai masa labarin da yake so ya ji na abokin hamayyarsa da zai ji dadi in ya zo tashi ya bashi wani abu daga nan kuma ya matsa kusa ya je gurin wani shi ma ya kai masa wasu labarai na ƙarya da gaskiya ya gaya masa dan ya ji dadi shi ma in ya tashi tafiya ya bashi wani abu haka zai ta zagayawa a rana da haka zai hada kudin cefane gidansa to wannan yana daga cikin abin da yake jawo azabar kabari yana daga cikin abin da yake jawo mutum azabar kabari shi yasa malamai suka ce anan da annabi ya nemi tsari daga azabar kabari ko dai ita azabar nau'ukan azabar kabari din kamar duhun da yake cikin kabari da kuncin da yake ciki da kabari yake da shi da kunamu da macizai da guduma ta mala'iku wanda dai yana cikin azabar kabari ko kuma yana neman tsari daga abin da yake jawo azabar kabari laifuffukan da mutum zai rika yi a nan duniya a dalilin su kuma ya haɗu azabar kabari ana binne shi aka juya shi kenan ya shiga uku ya shiga tasko ya shiga cikin wani kukumi da bai san ranar fitarsa ba kuma to kaga waɗannan abubuwa guda biyu sun karu akan waɗancan takwas sai suka zama tilka asharatul kamila bayan waɗancan takwas ga alharam da kuma azabar kabar to daga nan sai annabi ya ci gaba da wata addu'a ga kansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'a dan ya kara wa kansa ganin girman Allah da tsoron Allah ba dan yana da wata cuta a zuciyarsa ba da aka bar masa yake neman a magance masa ita ko kusa zuciyar annabi tsarkakakkiya ce Allah ya wanke masa ita ta tas to amma yana yin haka dan ya kara ganin girman Allah saboda shi roƙon Allah kadai ibada ce ko ba komai ba ka roki Allah alama ce da take nuna kayar da kai bawan sa ne kuma mai bukata ne a gurin sa kuma za ku gushe ba kana wannan bukata kuma sannan dan ya sunnantawa al'ummar sa da zama sunna ce su ma su tsaya da irin waɗannan addu'o'i ba dare ba rana don su samu kariya lokaci yayi za mu hakura da fassara abin da ya rage na hadisi sai karatu na gaba abinda muka faɗa na daidai Allahu ta'ala wa sallama sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh